Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, da fatan kuna cikin koshin lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmus Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 19 ga watan Disamba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
To Mahmud, Ukraine ta bada rahoton sabon hare-haren jirage marasa matuka da Russia ta kai yau Litinin a kasari a Kyiv, babban birnin kasar. Kasar Pakistan ta ci gaba da neman a sasanta da waɗanda suka yi garkuwa da mutane a sansanin tsare waɗanda ake zargi da ta'addanci. Sannan kasar China na ci gaba da sassauta tsauraran matakanta na daƙile COVID-19, duk wadda yaduwa da cutar ke yi da kuma ƙaruwar waɗanda take kashewa.
Biyu sun hito daga Lagos. Na uku shi kuma Guinea-Conakry can ne ya fito. Ya biyo ta ƙasar Mali zuwa can Arlet ɗin da anka kama su.
Kakakin rundunar 'yan sandan jamhuriyar Nijar kenan yake bayani yayin da aka gabatar da wasu 'yan Najeriya uku da aka kama suna ƙoƙarin tsallakawa da hodar Iblis zuwa ƙasar Algeria ta Nijar. Za ku ji ƙarin bayani. Za kuma ku ji rahoto kan taron majalisar kasuwanci tsakanin Burtaniya da Ghana da aka buɗe a ƙarshen makon da ya gabata a birnin Accra. Muna kuma tafa da wani rahoto daga Kamaru kan matakan da hukumomi ke ɗauka don yaƙi da masu sare bishiyoyi don samar da gawayi. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
To assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya ga labaran. Ukraine ta bada rahoton sabon hare-haren jirage marasa matuka da Russia ta kai yau Litinin a kasari a Kyiv, babban birnin kasar. 'Yan sa'o'i bayan da shugaba Volodymyr Zelensky ya sake kira ga ƙawayen Ukraine da su taimaka mata a ƙoƙarinta na inganta tsaron sararin samanta yayin da take yaƙi da mamayar da Russia ke mata. Rundunar sojin Ukraine ta ce ta kakkaɓo 30 daga cikin jirage marasa matuka 35 masu tarwatsa kansu da Russia ta cillo. Hukumar birnin Kyiv ta ce 23 daga cikin jirage marasa matukan sun auna birnin. Hukumomi a Kyiv sun ce ba a samu wani rahoto na waɗanda abin ya ritsa da su ba, bisa ga bayanai na farko-farko. A yayin da shi kuma kamfanin tafi da harkokin makamashin Ukraine, Ukrainego, ya ce zai gudanar da ayyukan katse wuta na halin taɓaci a sassan Ukraine biyo bayan hare-haren jirage marasa matukan. Hukumomi a Pakistan sun ci gaba da neman a sasanta kan garkuwa da mutane da aka yi a tsakar dare a sansanin tsare mutane da 'yan sanda, wato na 'yan sandan yaƙi da ta'addanci, inda goman waɗanda aka tsare kan zargin kasancewa 'yan bindiga suka yi garkuwa da 'yan sanda da dama. Waɗanda ke tsaron sun buƙaci a bar su su sulale zuwa cikin ƙasar Afghanistan salin alin, muddin ana so su bar waɗanda suka yi garkuwa da su ɗin da rai. Rahotanni na nuna cewa wannan garkuwa da mutane da aka yi a Banu, birni mai cike da harkokin soji a lardin Khyber Pakhtunkhwa da ke kan iyaka a arewa maso yammacin ƙasar, ya yi sanadin mutuwar 'yan sanda biyu, baya ga wasu mutane da dama da suka ji raunuka, ciki har da wani jami'in soji. An samu mace-macen ne lokacin da aka fafata tsakanin masu garkuwa da mutanen da kuma jami'an tsaro, biyo bayan yunkurin jami'an tsaro na sake kwato sansanin jim kaɗan bayan da al'amarin ya auku.
Tunan ba da jimawa ba, Ibrahim zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda hukumar yaƙi da fitocin miyagun ƙwayoyi ta gabatar da wa manema labarai wasu 'yan Najeriya da ta kama da hodar Iblis da suka haɗiye a cikinsu da nufin tsallakawa Algeria. Wannan lamari na faruwa ne mako guda bayan cafke wani ɗan Najeriya na daban wanda shi ma ya yi amfani da irin wannan dabara domin ɓadda sahu. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Barma ya yi kuma da ƙarin bayani daga Yamai.
Kimanin ƙananan ƙumshi 50 na hodar Iblis ne da aka kukula cikin hular kondom aka gano a cikin wasu 'yan Najeriya uku, bayan da jami'an hukumar yaƙi da fitocin miyagun ƙwayoyi ta Okritis suka gabatar da su a asibitin Somayir da ke garin Arlit, yankin arewacin Nijar. A ci gaba da binciken da suka kaddamar akan waɗannan mutane lokacin da suka isa tashar bincike, Daraktan ofishin kula da hulɗa da jama'a a hukumar 'yan sanda, Komisar Principal Dr. Abu Muntari, shine kakakin 'yan sanda na ƙasa baki ɗaya.
Biyu sun hito daga Lagos. Ɗaya yabbe ta ƙasar Benin, ya shigo Niger ta Gaya, da can kuma ya faɗa Arlet. Yakin nan shi na biyu kuma sai ya biyo ta ɗan Barto, jihar Zandar, shi ma don shi isa can Arlet ɗin. Na uku shi kuma Guinea Conakry, can ne ya fito, ya biyo ta ƙasar Mali, ya koma ƙasar Burkina Faso, ya hito ta Makalandi, kuma zuwa can Arlet ɗin da anka kama su. Amma inda za su zuwa da wannan kwaya shine ta Manara Set, ƙasar Algeria. Kamar yadda kuka gani ga su nan kamar ɗan duwatsu ɗancan na dauri, to haɗe ta ne suka yi cikin cikinsu. Wannan kwaya misali dai kamar in aka samu saida ta tahi miliyan 45 kuɗin mu na sefa.
A farkon makon jiya ma 'yan sanda sun gabatar da wani ɗan Najeriya da ya haɗiye sama da kilogram guda na hodar Iblis samfarin heroin da aka ƙuƙula a cikin ledar kular kondom tun daga Lagos da nufin shigar da ita Algeria. Shugaban kungiyar yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi ta Adena, Malam Ganda Sale, ya gargaɗi hukumomin ƙasashen nan biyu su haɗa gwiwa don toshe hanyoyin da masu fatocin miyagun ƙwayoyi ke amfani da su.
Dokar ƙasar tamu mai fatauci da miyagun ƙwayoyi, in an kama shi ko cikin jirgi ne, ko cikin gida ne, ko cikin mota ne, abinda an ka ɗauke da shi wannan mai ɗaukar kayan, sai a kama shi a saida a ba 'yan sanda su ci gaba da aiki. Muna so mu yi doka guda, abu ne da zai gyara mu.
Ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wata matsala ce da aka yi amanar cewa tana barazana wa makomar matasa, dalili kenan kungiyoyi irin su ONG Emergence Police ke bada fifiko ga ayyukan waye kan al'umma. Madam Balkisa Abdulmushik na daga cikin jagororin wannan kungiya.
Mu ma'aikatan yara ne kenan, matsalar ba ma sai wani ya zo ya ce mun akwai ta bane, muna ganin ta ne da idonmu. Ga hanyoyi ana ganin yara ƙanana suna shaye-shaye. Kenan indai kana da lissahi wannan abu ya kamata a ce ya shahe ka. Shi yasa ne muka yi lissahi, muka ce ya kamata mu samu abin da muka kama da hukuma da sauran mutane a yaƙi bisa kan wanga al'amarin.
Bayanai sun yi nuni da cewa ɗumbin matasa ne ke cikin wannan harka ta miyagun ƙwayoyi a matsayin diloli, lamarin da shugabar ƙungiyar ONG kariyar matasa Hajiya Munira Saliu ke alakantawa da jahilci da rashin aikin yi a wajen matasa.
Gani suke babu wani mahita in ba ga saide-saiden ƙwayoyi ba, ko kuma a haɗa kai tare da su. In dai aka ci gaba da irin wannan a nan gaba, ba mu san wace irin generation, ba mu san matasa cikin wani hali ba za su tsinci kansu.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
To Mahmud, wata koko yau Litini, wata babbar kotun Birtaniya ta zartas da hukunci cewa shirin nan na gwamnati na tura masu neman mafaka zuwa ƙasar Rwanda bai saba ma doka ba. Gwamnatin Birtaniya ta cimma yarjejeniya da Rwanda ta yadda za a ta sakeyar bakin hauren da suka shiga Birtaniya zuwa ƙasar ta Rwanda, ƙasar da ake tababa kan yadda take kulloma batun yancin ɗan adam, inda za a yi nazarin ikirarinsu na neman mafaka. A ƙarƙashin yarjejeniyar ta Birtaniya da Rwanda, duk wanda aka tabbatar ya cancanci samun mafakar za a ba shi damar zama cikin Rwanda, amma ba zai samu damar komawa Birtaniya ba. Birtaniya ta soke jigilar jirgi na farko zuwa Rwanda a watan Yuni, bayan da kotun yancin ɗan adam ta Turai ta haramta wannan mataki, tana mai cewa hakan a tabakinta na tattare da kasadar haddasa matsalar da ba za a iya magance ta ba. Kasar China na ci gaba da sassauta tsauraran matakanta na daƙile COVID-19, duk da rahotannin da ke nuna cewa masu kamuwa da cutar da kuma mace-mace na ta ƙaruwa. Yau Litini, kafafen yaɗa labaran gwamnati sun ba da rahoton cewa a Chongqing, ɗaya daga cikin birane mafiya girma a China, mutane na iya zuwa aiki kamar yadda suka saba, ko da kuwa suna da ɗan shinshinin COVID-19 ɗin. Har yanzu ana damuwa sosai kan rashin isasshen rigakafi ga tsofaffi a China. Kafafen yaɗa labaran gwamnati sun ruwaito cewa tawagogin masu rigakafi na zuwa gida-gida da zumurge ma mutane masu shekaru 60 zuwa sama rigakafi. Wata matsalar kuma da za a iya fuskanta ita ce da yake sassan kasar da dama sun kasance karkashin kulle na tsawon watanni, jikin mutanen China bai saba da COVID-19 ba.
A gaida Ibrahim Ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, Burtaniya da Ghana na ƙara inganta dangantakar tattalin arzikinsu yayin da majalisar kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu da ake kira UKGBC a takaice ta yi zaman tattaunawa karo na 7 a Ghanar. UKGBC wani babban taro ne da aka assasa a shekarar 2018 domin haɓaka dangantakar ƙasashen biyu da haɗin gwiwa tsakanin kamfanoni masu zaman kansu na Ghana da takwarorinsu na Burtaniya. Ga Idris Abdullah Bako da ƙarin bayani.
Mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmoud Bawumia da Right Honorable Andrew Michel, ƙaramin ministan raya ƙasa da Afirka ne suka jagoranci zaman tattaunawar a fadan shugaban ƙasa ta Jubilee Square da ke babban birnin Accra. Da yake jawabi a wurin zaman tattaunawar, Dr. Mahmoud Bawumia ya yaba da gagarumin ci gaban haɗin gwiwa da aka samu a ƙarƙashin majalisar kasuwanci tsakanin Burtaniya da Ghana, ko UKGBC a takaice, tun lokacin da aka kafa ta. Yace manufarsa ga majalisar na rage shingen kasuwanci da inganta haɗin gwiwa tsakanin gwamnatocin Ghana da Burtaniya ya kai ga samar da kudaden gudanar da wasu manyan ayyukan samar da ababen more rayuwa a fadin kasar.
I have been so impressed with their accomplishments.
Na gamsu da nasarorin da aka samu cikin shekaru 6 da suka gabata a ƙarƙashin UKGBC. Idan ka dubi ayyuka a fannin samar da ababen more rayuwa, alal misali, sun kasance masu ma'ana sosai. Filin sauka da tashin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Kumashi da na Tamale, akwai asibitin yankin gabas, ɗakin haihuwa da kula da yara, asibitin koyarwa na Konfu Anoche da ke Kumashi. Akwai kamfanin Aqua Africa Limited wanda ke samar da ruwa mai inganci ga garuruwa 16 a faɗin ƙasar da sauransu. Dr. Bawumia ya gode wa gwamnatin Burtaniya.
I would like to thank the UK government.
Ina so in gode wa gwamnatin Burtaniya saboda tallafi da take baiwa Ghana da haɗin gwiwar da muke gani daga kamfanonin masu zaman kansu da zuba jari da ake yi. Kuma muna fatan yin aiki tare, musamman yayin da muke tsara sabbin matakai a bangaren sauyin yanayi. Right Honorable Andrew Michel, karamin ministan raya ƙasa da Afirka na Burtaniya, ya jaddada muhimmiyar rawar da majalisar ta taka wajen ƙara danƙon zumunci tsakanin ƙasashen biyu.
And I know from my ministerial colleagues, including Penny Mordaunt and Vicky Ford.
Na san daga takwarorina na ministoci da suka hada da Penny Mordaunt da Vicky Ford, waɗanda suka jagoranci zama na ƙarshe a London a watan Mayu, irin rawar da majalisar kasuwancin Ghana da Burtaniya ta taka wajen zurfafa dangantakarmu da juna da ƙara kasuwanci da zuba jari, gina haɗin gwiwa, samar da aikin yi, tallafawa ci gaba mai ɗorewa da kuma wadatar juna. Shin koya Ghana za ta tabbatar da ɗorewar wannan dangantakar idan aka yi la'akari da ɗumbin amfanin da Ghana ke samu, musamman idan an samu canjin gwamnati? Tambayar da na yi wa masani akan hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa Irbad Ibrahim kenan.
Lokunta da yawa idan an kirkiro wasu ababa akan dai wannan yarjejeniya na wanga majalisi na kawo ma mutan Ghana amfanin da suke bukata, shi a ci gaba da shi. Amma dai sabon gwamnati ya zo, kuma shi kuma gwamnati ne, kawai ta gwamnati na ga kaman abin ya karkata masu turawan, suna manipulating ko exploiting namu arziki na kasa ta wurin kuma shi a duba a yi gyara. Amma ina kyautata zaton ga majalisi, ko an zo da sabon gwamnati za a yi kokari a ci gaba da aiki.
Ghana ce ƙasa ta hudu da Burtaniya ta fi shigar da kayayyakin kasuwancinta a ƙasa da hamadar Sahara, don haka Burtaniya ke da burin bunƙasa kasuwancinta da Ghana zuwa fam biliyan 1.4 nan da shekarar 2024. Idris Abdullahi Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Yanzu kuma sai batun mahalli a Kamaru, inda hukumomin ƙasar suka fara sa kafa wando ɗaya da masu sana'ar gawayi da ake zargi da lalata dazuka, lamarin da ke ƙara haifar da matsalar kwararar hamada. Ga ƙarin bayani da wakilin muryar Amurka Mamadu Rabi Ɗanba ya aiko mana.
a ci gaba da yaƙi da sare itatuwa da kuma kare itatuwan ajiyar arewa mai nisa. Gwamnan ya ziyarci yankin waza da ke sashin Logon da Shari, abinda ya baima gwamnar damar rufe wuraren ƙona itacen gawayi da ma itace dala-dala. Mr. Mijinyawa Bakari ya ƙara da cewa abin da yake faruwa a yankin waza abu ne wanda yake mai hatsarin gaske duban yanda mutane suke ma itace ɗiban karan mahaukaciya domin su ƙona su samu gawayi, kuma waɗannan za ku duba sashen suna ɗauki ma da wato tambarin kamar wannan abin in bai da daɗi. Kuma in aka lura za ku gama masu aikata wannan aika-aikan ba ma wai ƴan ƙasan Kamaru ne kawai ba, akwai masu hannu da shuni da suke zuwa daga ƙasashe da suke makwabtaka da Kamaru. A yayin wannan saukar mikiyar, Mr. Mijinyawa Bakari ya gayyaci sarakunan gargajiya da 'yan kwamitin lura da su ƙara himma wajen yakar wannan lamarin, inda ya miƙa kayan aikin da mai girma Paul Biya, shugabar ƙasar Kamaru, ya bayar. To saboda kuma wato waɗannan 'yan kwamitin luran su yi aikinsu anda ya kamata, akwai kuɗaɗe masu dumbun yawa da muka basu da adduna da 'yan adam ne makasudin haifar da sare dazuzzuka, ciki har da ƙona dazukan, so da yawa kuma cututtuka da bishiyoyi ko ƙwaya ke haifarwa. A cewar FAO, kashi 80 cikin kashi 100 na biyo bayan dazuka da ake yankewa a saboda noma, alhali kashi 20 kuma domin gine-gine ko hanyoyi.
Le projet red sont des projets
samu ya kokari domin mu gayyaci wato maso hannu da shuni a game da tafiyar da wannan gandun daji, mu fahimtar da su muhimmanci, mu kuma wayar musu da kai, mu nuna musu illar da sare waɗannan itatuwa za su iya haddasawa.
Combattre le changement climatique.
Ganin haka ne yasa gwamnatin ya yanke shawarar gurbanar da mutane 50 da ya cafke a gaban kuliya domin amsa laifukan da suka aikata. Muhammad Radio Damba, muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru.
Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 na safe ne da minti 17, hudu kenan ne ma da minti 17 a Nigeria, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 da minti 17 kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a kodiyoshe muna nan a shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Muna nan har ila yau a Twitter, Facebook, Instagram, inda za ku samu labarai da dumudumansu. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam.
Shan hakika ba da tangarda ba, kan ji marar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayen mushinku jama'a, kiranmu nake bisa dajewa.
Masu rara, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na wannan mako. A yanda shekara ta 2022 ke sallama da mu shirin ilimi na wannan mako da kuma na mako mai zuwa, in Allah ya kai mu zai bita ne akan shirye-shiryen baya da muka gabatar muku a wannan gida. A ranar 21 ga watan Maris ne dai na fara gabatar da shirin na ilimi garkuwar dan adam, kuma shiri na farko mun gabatar da shi ne akan yajin aikin malaman jami'o'in Najeriya wanda aka fara tun a watan Fabrairu, inda kuma muka yi hira da ɗaya daga cikin wakilan wannan kungiya ta ASU, wato Dr. Bashir Yankuzo, malami a sashen koyar da ilimin lissafi a jami'ar kimiyya da fasaha dake garin Minna ta jihar Neja.
Dangane da yajin aiki da yake cinyewa, gaskiya ne wannan abun takaici ne, abun damuwa ne. Babu wani wanda yake da tunani da hankalinsa ba zai tashi ba, domin ƙasa ba ta taɓa bunƙasa idan harkokin iliminta wato ainihin ya shiga cikin wato ainihin matsala. Kuma sanannen abu ne cewa harkar ilimi a Najeriya wato ya shiga matsalan gaske, kwarai da gaske. Da zaka shiga jami'o'i za ka ga da malamai da su kansu ɗaliban kusan duk a takure ake, duk abin da ake kusan a takure, a ba daɗi, a ƙuntace, haka ake ta wannan al'amura. Kuma gashi yanzu to an sake shiga cikin wani yanayi wanda wato ainihin komai ƙara tsada yake, yanayin al'amuran rayuwa ƙara tsada yake. Dole ne malami wanda yake harkar karantarwa ya damu akan wato abin da ya shafi walfiya ɗinsa, wato abin da zai rike masa wato ainihin iyalinsa da kansa da kuma wato ainihin sauransu. Sannan bayan haka nan idan aka kalli harkar ilimi, tabbas harkar ilimi harka ce mai tsadan gaske. Dole gwamnati ya zama cewa za ta iya sadaukar da dukiya mai yawan gaske akan ilimi, indai ana so ilimi ya bunƙasa. Amma yanayin da za ka ga cewa gwamnati suna amfani da kuɗaɗe makurai akan wasu harkokin waɗanda ba su kai harkar ilimi kima da daraja ba. Ka ga inda ake kashe kuɗaɗe waɗanda suke da fitan hankali, amma harkar ilimi sai ga ba a kashe kuɗaɗe da suka yi haka haka. Yau da za ka ɗauki misali wanda zai kammala PhD, yayi degree na ɗaya, yayi degree na uku, a ce yanzu nan zai fara karantarwa a jami'a, ka je ka ɗauki nawa za a bashi, wato ku ka ɗauki wanda za a ce yau ya ci zaɓe a matsayin sa na chairman ko ya ci zaɓe na ɗan majalisa, nawa za a bashi a cin zaɓen da ya yi. Kuma ka ɗauka menene mafi ƙarancin wato ainihin takarda ta ilimi da ake so mutum ya samu kafin ya zama ɗan majalisa. To irin wannan zai ga sai duk yara da suna tasowa sai su ga to ashe yawan kwalin da kake da shi na karatu ba shi ke iya wato ainihin tabbatar maka cewa za ka samu ingantaccen rayuwa ba. Shi yasa za ka ga waɗanda suke da hazaƙa wanda ya kamata a ce suna jami'o'i, da yawa sun bar jami'o'in, wasu sun koma harkar siyasa, wasu sun koma harkar kwangila, wasu sun koma harkoki daban-daban. So wannan abin damuwa ne.
Har ila yau a shekarar mai karewa ta shekara ta 2022 mun kawo muku wani rahoto a ɗaya daga cikin shirye-shiryenmu na watan Afrilu. Mun gabatar muku wani taro da gwamnatin jihar Yobe ta shirya domin inganta makarantun tsangaya, musamman ma dai a jihar ta Yobe da kuma sauran jihohi na arewacin Najeriya. Dr. Muhammad Sani Idris shi ne kwamishinan ilimin firamare da sakandare a jihar Yobe.
Manufar wannan taro shi ne mu kawo malamai na tsangaya, malaman makarantun allo, domin su sadu da juna, su kuma ɗora mu a kan manufofin da suke ganin zai dace don yin dokokin gyara karatun, kawo tsare-tsare wanda za su kawo cigaba a harkar karatun tsangaya. Abin da muke so mu cimma gaishe shi ne lalle ba ma jin daɗi yadda yara suke bara, kuma ban ma jin daɗi yadda yara wato ba a iya lura da lafiyarsu. Amma kuma muna jin daɗin karatun Qur'ani, muna godewa yadda irin wannan tsarin ya taimaka wajen haifar da al'umma nagartacciya, al'umma da ta taimaka wajen gina jihar Yobe da gina Najeriya gaba ɗaya. Wayannan yaran suna da daraja, suna da ɗaukaka. Yara ne wayanda sun mai da hankalinsu wajen su haddace Alkur'ani. Me zai hana da gwamnati da al'umma da masu arziki da shuni da iyayen wannan yaran a zo a zauna tare da wayannan malaman, a zo da wayansu tsare-tsare wanda nan gaba yaran nan ba sai ya yi bara ba, nan gaba yaran nan ba sai ya ji an wulakanta shi ba, nan gaba yaran nan ba sai ya yawo da riga cikin sa waje ba, nan gaba yaran nan ba sai ya kwanta a baranda ana ruwa ba, nan gaba yaran nan ba sai ya ji inda ba kyau kafin ya yi ba haya ba. Yaro ne mai daraja, abin da yake karanta mai masu daraja ne. Wannan taron yana so ya haifar da yaya za a yi darajar wannan yaran nan wanda yake ƙoƙarin haddace Alƙur'ani ta zama ta fito waje kowa ya gan shi a matsayin mutum mai daraja wanda yake neman alfarma da karatu mai daraja.
Sai kuma watan Mayu, inda muka tattauna da ɗaya daga cikin 'yan majalisun tarayyar Najeriya, wato Sanata Aliyu Sabi Abdullahi, ɗan majalisar dattijai daga jihar Niger, wanda ya mana ƙarin haske game da ƙoƙarin da majalisun ƙasar ko ma gwamnati ke yi na amince da ƙarin jami'o'i a Najeriya, duk kuwa da kukan da gwamnati ke yi cewa ba ta da kuɗin biyan haƙƙoƙin malaman jami'o'i da sauran ma'aikatu da ke gudanar da ayyukan nasu a jami'o'in Najeriya, lamarin da ke kai su shiga yajin aiki.
Gaskiya ticoci suna cikin matsala, kuma idan babu tica ai babu makaranta. Rashin ƙwararrun ticoci kuma yana sa ma wasu makarantar ma gaba ɗaya in ka je tamkar suka ci mu an guyi. Akwai wuraren da ma za ka ji yaran za su ce su sun daina zuwa saboda ticin shi ma bai san komai ba. To gaskiya duk wa'innan abubuwan sai na duba na ga bai yiwuwa mu samu ci gaba, dole sai mun mai da hankali akan maganar ticoci. Ko ƙarƙashin icce ticca zai koya ma ɗalibi, in dai ticcan ya ƙware ya san abin da yake yi ɗalibi zai gane. A wannan lokacin da nake tunanin ga kenan mu samu wannan jami'a, kaga ilimi ya zo kusa a wannan yake, kuma ticoci za su samu sauki.
To masu sauraro, saboda ƙurar lokaci, a nan shirin namu na wannan mako zai ɗaga aya. Sai mako na gaba za mu ɗora, inda za ku ji sauran shirye-shiryen da muka gabatar muku a wannan shekara mai ƙarewa da izinin Allah. A madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma dai Julie Leather Gresham da ta bada umarnin shirin, naku Babangida Jibrin ke fatan a huta lafiya. Sai wani makon.
Shan hakika ba da tangarɗa ba, kan jimarar ilimi abun rainawa.
Ta yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adamu Rajau. Yace kafin su hau mulki sun ce bai dace a ce ana siyar da litar man fetur sama da naira 50 a Najeriya ba. To amma yanzu gashi suna mulki kuma suna siyar da litar man fetur naira 300. Hakan ya nuna cewa maganar ƴan siyasar kasar mu alwala take yi amma ba ta sallah. Allah ya kyauta. Amin. Sakon comrade Iliyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchi da Sinusi Madatti da Magaram tare da Haddabi mai computer da comrade Ibrahim Lara Gafta da Isa Jikan Nisa Jeturu suka ce muna taya ƴan kasar Argentina murna bisa ga nasarar da suka samu a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya. Sakonmu na gaba ya fito daga comrade Buhari Yahaya Unguru a jihar Yobe. Yace yau zan yi amfani da wannan dama in ja hankalin al'ummar Najeriya, musamman masu ɗabi'ar siyar da katin zaben su, ganin yadda zaben shekarar 2023 ke ƙara ƙaratowa. Mu sani fa katin zaben mu shine ƴancin mu. Allah ya zaba mana shugaba na gari. Amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Baffa Haruna Bajoga. Yace muna addu'ar Allah ya ba mu shugabanni na gari a zaben shekarar 2023 da ke ƙara ƙaratowa. To jama'a masu sauraron mu, mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
Yanzu kuma sai labaran duniya a takaice.
To a takaicen, an sake zabar dan shige-shige attajiri ko mu cike da burin nan Cyril Ramaphosa a matsayin shugaban jam'iyyar ANC mai mulki a Afirka ta Kudu a yau dan Litini. Duk wanda zubewa da mutuncin sa yayi sanadiyar tabargazar almundahana wadda ta addabe shi na tsawon watanni. Zama shugaban jam'iyyar African National Congress ANC wanda zai yi har na tsawon shekaru 30 wani mataki ne na samun wa'adi na biyu a matsayin shugaban kasa. Amma Ramaphosa mai shekaru 70 na kan kujerar da ke girgiza yanzu fiye da lokacin da aka zabe shi shugaban jam'iyyar karon farko a shekara ta 2017, ganin akwai tsananin tsatsaguwa yanzu a ANC. Jam'iyyar da Nelson Mandela ya siffanta ta don jagorantar gwagwarmayar wato kawo ƙarshen bambancin launin fata. Ukraine ta bada rahoton sabbin hare-haren jirage marasa matuƙa da Rasha ta kai yau Litini a akasari a Kyiv, babban birnin ƙasar, 'yan sa'o'i bayan da shugaba Volodymyr Zelensky ya sake kira ga ƙawayen Ukraine da su taimaka mata a kokarinta na inganta tsaron sararin samanta yayin da take kokarin yaki da Rasha. Rundunar sojin Ukraine ta ce ta kakkaɓo 30 daga cikin jirage marasa matuƙa 35 masu tarwatsa kansu da Rasha ta cillo. Hukumar birnin Kyiv ta ce 23 daga cikin jirage marasa matuƙan sun auna birnin. Hukumomi a Pakistan sun ci gaba da neman a sasanta kan garkuwa da mutane da aka yi da tsakar dare a sansanin tsare mutane na 'yan sandan yaƙi da ta'addanci, inda gwamman waɗanda aka tsare kan zargin kasancewa 'yan bindiga suka yi garkuwa da 'yan sanda da dama. Waɗanda ke tsaron sun buƙaci a bar su su sulale zuwa cikin ƙasar Afghanistan salin-alin, muddin ana so su bar mutanen da suka yi garkuwa da su ɗin. Ƙasar China na ci gaba da sassauta tsauraran matakanta na daƙile COVID-19, duk wanda rahotannin da ke nuna cewa masu garkuwa da cutar da kuma mace-mace na ta ƙaruwa.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Za mu dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa, da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin sai injin mobile. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare. Idan Allah ya kai mu, sai da kuma kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.